This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma a iya sauraron mu a ko ina a fadin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Zamu ji yadda turka-turkar zaben kwamishinoni da mashawartar gwamna ke neman raba kan yan jam'iyya mai mulki a Taraba. An sanar da sunan sabon Oni of Ife a jihar Osun. Sai kuma ci gaban hirar Isaac Alhassan kauran mata game da maganar da wani dan siyasa Amurka yayi na cewa ƴan Afirka ba su iya mulki ba kuma sun cancanci a sake mulkar su ma. Akwai kuma sakonnin da kuka bar mana a waya. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaron. Jiya Litinin aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar Afghanistan. Ta girgiza Kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji numfashinta har a ƙasashen Pakistan da India. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasar sun tabbatar da mutuwar mutane 6 kuma kusan mutane 70 ne suka ji rauni a lardin Nagarkar. A lardin Kunduz kuma daraktan harkokin ilimin yankin ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara 'yan makaranta 12 ne suka mutu a Taktar yayin da 35 suka ji rauni. A ƙasar Pakistan kuma akalla mutane 40 ne suka mutu, fiye da 300 kuma suka ji rauni, yawancinsu a lardin Khyber da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Rahotanni sun kuma bayyana cewa gine-gine sun yi tangaɗi a New Delhi, babban birnin ƙasar India, al'amarin da ya tilastawa ma'aikata arcewa zuwa titina. Wannan girgizar ƙasar ta auku ne watanni 6 bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar Nepal ta kashe dubban mutane, ta lalata dubban gidaje. A halin da ake ciki dai ana yin tayin taimakawa daga ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa.
Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu yana nazarin soke ƴanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falasɗinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus, domin maida martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron Israila. Jiya Litinin jami'an Israila suka ce Mr. Netanyahu ya bada umarnin a yi nazarin manufofin da suka baiwa Falasɗinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus wasu ababen more rayuwa da kuma damar kaiwa da komowa babu tsangwama a cikin Israila. Tun lokacin da aka fara yin arangamomi tsakanin bangarorin biyu a watan jiya, jami'an tsaron Israila sun kashe Falasɗinawa 51 har da kuma 30 da Israila ta ce sun kai wa Yahudawa hare-hare. 'Yan Israila guda 10 ne aka kashe, yawancinsu ta hanyar soke su da wuka.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an 'yan sandan Turkiya guda 2 suka rasa ransu, 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS 7 ne kuma aka kashe, a lokacin da jama'an tsaro suka kai su mamaye gidajen 'yan ISIS a kudu maso gabashin ƙasar Turkiya. Hukumomi suna ci gaba da matsakaimin yunkurin da suke na daƙile masu ra'ayin riƙau da cibiyar su ke kan iyakar ƙasar da Siriya. Amgon zafaɗan ne a lokacin da 'yan sanda suka kai su mamaye a kan gidajen 'yan ISIS a jiya Litinin a birnin Diyarbakir na Kurdawa. Jama'an tsaro sun ce 'yan sanda 5 ne suka ji rauni, aka kuma kama 'yan yakin sa kai guda 12. Hukumomin ƙasar Turkiya sun ɗora wa ƙungiyar Islamic State ɗin, wato ISIS, laifin tagwayen harin ƙunar baƙin wake a Ankara, babban birnin ƙasar, a farkon wannan watan da ya kashe fiye da mutane 100.
Jiya Litinin dubban bakin haure daga kasashen gabas ta tsakiya da suke arcewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin Balkans akan hanyarsu ta zuwa kasashen yammacin Turai, a yayin da shugabannin ƙungiyar kasashen Turai suke yarba gumi wajen ganin yadda za a kauce bala'in jin kai, domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa cikin sauri. A ranar Lahadi, shugabannin ƙungiyar European Union ta yi taro karo na biyar domin tunkarar wannan rikici. Shugabannin kasashen Turai din sun cimma daidaituwa akan fadada cibiyoyin karbar baki a kasar Girka domin a samu sukunin bayowa bakin hauran 100,000 wurin sauka. To amma kuma shugabannin kungiyar sun kasa magance sabanin da ke tsakanin su da gwamnatocin da suke dokin taimakawa wajen tunkarar wannan rikici da kuma waɗanda suke dare-daren baiwa bakin hauran mafaka na tsawon lokaci. Kungiyar kasa da kasa da ke nazarin kaura da kuma ko kuma gudun hijira ta ce a bana fiye da bakin haure da yan gudun hijira 680 ne daga kasashen gabas ta tsakiya da nahiyar Afrika da kuma Asiya suke tsallakawa zuwa tekun Turai. Labaran duniya ya zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Turka-turkar zaben kwamishinoni da mashawartan gwamna a jihar Taraba yana neman raba kan yan jam'iyya mai mulki kamar yadda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Shi dai gwamnan jihar Taraba Attidare Dusan Isaku dan jam'iyyar PDP ya mika sunayen mutum kusan 22 ne ga ƴan majalisa da kukin jihar domin tantancewa a matsayin kwamishinoni, baya kuma ga mashawarta da kuma hadimai wato eze guda 112 da ya nada tun farko. Musamman ganin cewa a wata karamar hukumar kusan mutum uku ne ma aka zaba a matsayin kwamishinoni, yayin da a wasu ƙananan hukumomin jihar 16 ba haka zancen yake ba. Wani rabon mukamai ne ya harzu ga wasu 'yan jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar da ma wasu 'yan siyasa da ke zargin an nuna wariya da kuma nuna son kai, kamar yadda wani ɗan siyasan ke cewa.
Na farko sunana Honorable Abacha wanda ya takara daga mazaɓin karamar hukumar jihar Linguna 1.
A wace jam'iyya kai takara ne?
A PDP. Mu ni a tunanina da kuma wasu irina ai adalci ba. Darius Ishaku ya zo muna tunanin zai kawo haɗin kai da zaman lafiya, sai muka fahimci ba haka bane. Dalili kuma nan shine, na farko kaman daga ukari dai muna da bambancin ra'ayi na siyasa. Muna tunanin a wannan zuwa da Allah ya kawo shi, muna tunanin zai yi kokarin ya hada kan wayannan al'umma. Muna tunanin tunda ya ce zai bada kwamishinoni guda uku da ya bayar, muna tunanin zai yi kokarin a kawo zaman lafiya da haɗin kai, shine ai kokarin ya bada koda musulmi guda ɗaya a cikin guda uku da aka yi. To sai muka fahimci ba haka bane, an yi son kai fiye da yadda baka tsammani.
Me ya kamata a yi to?
Bangare abun da ya kamata a yi shine, in har sun ake haɗa kanmu a nemi zaman lafiya jihar nan, dole ne a yi shi kasa daidai. Kar ka manta yanzu haka muna magana kwamishinoni guda 20 da muke da su, guda 6 ne kawai musulmai, shine zai kawo mana zaman lafiya. Sannan muna da masu bawa gwamna shawara, special assistant kenan da kuma special advisor, an yi mutum wajen 112 duka maganan da nake magana.
To sai dai kuma yanda wasu ma ke kokawa, wasu kuna ganin ma ba haka zancen yake ba. Alhaji Kyauta Shehulo, wani kusan jam'iyyar PDP, na maganin yarfiya ce kawai ta yan siyasa sake son yi wa gwamnan jihar.
Shi sha'anin rayuwa na siyasa ba a yi mata sauri, idan ka yi sauri sai ka je ka fadi, komai a hankali ake bi. An fara naɗe-naɗe yanzu ne, kuma gwamnati tana da girma, sannan appointments ɗin nan har a gama shekara huɗun nan, idan shi mai girma gwamna ya ga dama zai yi creating waɗansu abubuwan da mutane ba su tsammani ba. Saboda haka waɗanda suke cewa su ba a ba su ba saboda su Hausa Fulani ne, ina ganin sun yi babban kuskure. Akwai wani daga can garin namu Lau yana cewa shi Hausa Fulani ne, yana magana a madadin Hausa Fulani. Ni ban dauka gaskiya bane, shi ba Hausa Fulani bane. Saboda haka idan har mutum ya ce
shi ma martanin da mai da gwamnan jihar Taraba Attidare Dusan Isaku ta bakin hadimin sa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa yace fa cancanta da kuma yawan ƙuri'u ne aka bi wajen bada waɗannan mukamin.
Ba inda aka fifita ukari, local government ne, babban local government ne su duba ƙuri'a mana. Ba gwamnatin PDP bayan muke ba ne, ba gwamnatin PDP ba ne. Idan Bukari ta ba mu kuriya 60,000 da wani abu, wani local government tana ba mu kuriya 10 ko 15 ko 20, za ka hada da wanda ya ba da kuriya 60,000 ne, ba demokrasi ake yi ba ne? Kowanne ne a ba su daidai abin da suka yi. So ba wani fifitawa a ciki, ba za a hana su ba.
Wannan mako na zuwa ne, yayin da ma ake haramar yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraba, batun da NPDP ke ma cewa ba su razana ba.
Ko halama ko gezau. Ai shi yasa na fito in ga wa duniya cewa PDP tana nan a Taraba daram, kuma ba abin zai taba kujerar wannan insha Allah.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Mota da a cikin turɗa, domin za ka manka turata, domin ma
To a jihar Osun kuma an bayyana sunan sabon Oni of Ife wanda kuma wakilin Hassan Umar Tambuwal na da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Osun ta fitar da sunan wanda za a nada sabon Oni na Ife. Cewa gwamnatin jihar Osun shawara akan harkokin yan arewa ya shedawa muryar Amurka hakan a tattaunawar da mun kai da shi ta wayar tarho.
Sunana Imam Muhammad Bashir Hussein ne ba gwamna shawara dangane da abin da ya shafi mutanen arewa mazauna jihar Osun.
Me yake ciki a game da nada sabon Oni na Ife?
Wallahi dai kura ta lafa kuma kowa ya mika wuya duk wanda suka fito takara tun da an riga an fitar da sunan sabon ki a karkashin umarnin mai girma gwamna Abdurrauf Ado Soji Arego Shola ta bakin mai bashi shawara ta musamman dangane da yada labarai Honorable Sami Okanlawo tare da kuma sa hannun sakataren gwamnati Honorable Mashid Olalekan Adeoti.
Wane ne aka fitowa a sabon Oni na Ife halin yanzu?
Wanda aka fitar shine Prince Adeyeye Anita Ogunsi wanda ya fito daga dangin JC ruling family kuma suna da masarauta kashi shi ya fito daga gidan masarauta JC daga naka dauke shi
kamar gidajen sarauta na ga masarautar Oni na Ife
dangane da tarihi suna da dan yawa akwai Soko akwai JC akwai Adetona akwai Shido Ade
dame aka yi la'akari da shi wajen baiwa wannan bawan Allah wannan mukami na Oni na Ife
to dangane da abubuwan da aka yi la'akari da shi wajen fitar da shi na farko yana matashi na biyu kuma yana da basira sannan kuma kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma biyayya da kuma hakuri wanda suna daga cikin abubuwa da ake so ga wanda zai jagoranci jama'a da kuma kaifin basira da zurfin tunani na kawo abubuwan ci gaba da zama lafiya da dukkan al'umma wannan gari na Ilefe tare da baki.
A can baya mun samu labarin cewa akwai wani gidan sarautar da ya kai kara yaya aka kwashe a kotu.
Ya kai kara ita amma kuma da hukuncin da kotu kai bai samu nasara ba.
To menene gaskiya cewa akwai wani mutum da aka kashe a nan birnin Oshogo na jihar Osun to wanda muka ji cewa shine yake fadin sunan to wanda za a baiwa sarauta a al'adance.
Wannan rade-rade ya taso amma a hukunce ko kuma dangane da jami'an tsaro ba a tabbatar da wannan ba.
A halin yanzu kenan a hukumance dai an fadi wanda za a nada wannan mukami na Oni na Ife kenan.
A halin yanzu tare da fadar mai girma gauna da kuma masu fitar da sarki masu zaben sarki waɗanda ake cewa king makers an fitar da sabon sarki na Ilefe wanda shine sarki na 51 mai suna Adeyeye Anita Ogunsi daga Gesi ruling family kuma matashi ne mai shekara 40 haihuwa.
To yaushe ne za a yi bukukuwan nadin sa a hukumance?
To yanzu bukukuwan mika masa sandan girma da nadin wannan sarauta yana ga ainihin su mutane masu shirye-shirye a nan garin Ilefe masarauta tsare-tsaren su in sun gama su mika gauna sun fudda rana wannan ya rage ga hannunsu da kuma shirin shi sabon sarki in sun gama shirye-shiryen su da rana za su mika gauna in gauna ya ga ya dace da wannan ranar ya sa hannu in kuma ya ga bai dace ba sai ya sake ba su zaɓin wasu rana ko su kawo baka rana amma insha Allah tunda an sanar da sunan shi da mun fudda shi sabon sarkin shine ke da wuya tunda an samu gurmuzo an samu hamayya wanda a ciki akwai honorable commissioner na al'adu da tafiye-tafiye honorable Sikiru Ayeni wanda shi ma yana daga cikin kan takara wanda wasu waɗanda ke tare da gona suke sa ran ko gona zai dafa masa amma alal haƙiƙa gona ya nuna cewa duk abin da ya shafi sarauta babu ruwan shi waɗanda take da cancancin su bai su fito da sarki su su bai su zauna wanda suka ya dace ya shugabance su.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta.
To kar amanta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington bari mu shakata da wannan.
Oh, kasiyar mata ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Nigeria, Kasadia, Uwanea, Uwanea. Ya hausa da yarba da ibo a Nigeria, Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya. Mu haɗa tsayi mu bar gamilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tsayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Nigeria, kasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana buƙata, ka zo bar ni ku zauna. Nigeria, kasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana buƙata, ka zo bar ni ku zauna. Nigeria, kasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
To, da fatan an sarara, sai kuma mu ci gaba da hirar Ishaq Alhassan, ƙauren mata na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya, a game da maganar da wani ɗan siyasa Amurka ya yi na cewa ‘yan Afirka ba su iya mulki ba sai sace dukiyar ƙasa, inda a shirinmu na safe muka tsaya a inda yake bayyana cewa mulkin da ake magana akwai ƙanshin gaskiyar hakan, sannan kuma ya ba da misali da jihohin Arewa a Najeriya, ya kuma ci gaba da cewa.
To, gabaki ɗaya a Afirka ma akwai iri-irin wannan, kaga mutum ya kama dubi kamaru. Mutum ɗaya ya dinga zama shekara 50-60 yana mulki, ko abin da yake yayi daidai da al'umma ko bai yi daidai da al'umma ba, a rasa wanda za su yi magana. Tun daga Najeriya har sauran ƙasashen Afirka ba wani abu ke haddasa irin wannan ba, rashin haɗa kai na al'umma. Yau idan Inyamuri yana shugabanci, duk ɓannan da ya yi Hausawa ne za su ce ya yi ba daidai ba da Yarbawa. Inyamurai ce a samu ƙungiyoyi su riƙa cewa an dame shi saboda shi ba kaza ba ne, saboda shi ba kaza ba ne. In Bahaushe ne haka, ‘yan uwan shi Hausawa su zagaye shi su ce ai ba dama a ce ya yi kuskure, da Inyamurai da Yarbawa su ne masu sukan shi.
To, a cikin maganar da shi wannan ɗan siyasa ya yi magana, ya ba da misali cewa Turawa suna da lalaci.
A kamar yadda na ce su Turawan nan akwai waɗanda suke kokarin cin mutuncin bakaki. Idan ka kalli tarihin Amurka da ci gaban ta gabaki ɗaya za ka ga bakaki sune injin din da ya jiwa ci gaban Amerika.
Kamar yaya?
Mu koma tarihi tun daga farko tun can lokacin da suka bar kasashen su na Turai aka kwashi baragurbin su da masu aikata banna an kai su ne sauro ya kashe su. To wanda suka samu Allah ya taimake su sauron bai kashe su ba har suka fara gungu-gungu suka bi indiyoyin da ke wurin suka kashe su suka karbi shugabancin wurin. Ai Afrika suka dawo suka kama bayi suka tafi da su bayan ne suka aiki rake wanda karfin bakaken fata na Afrika wanda suka iya yin noma na ban mamaki aka tara abinda capital suke kira surplus wato dukiyar da ta wuce abinda kake bukata. Wannan shi ne ya yi tasiri ga kasar suka samu abinda ake kira industrialization aka kirkiri masana'antu wanda masana'antun nan tun daga 19th century da aka samu industrial revolution shi ne aka dinga ci gaba. Babu wani bangare na ci gaban America da ba bakaken fata a ciki. Science ne, technology ne, education din gabaki ɗayan shi, soja ne, duk wani abu da kake tunani babu inda za a ce ga wani wuri da Turawa ne kadai suka yi aka samu ci gaba ko a America ko a mafi yawancin manyan kasashen duniya.
Ya ce yawanci yana kau da kai ne saboda ai hatta masu zagin shi ta internet da sauransu suna yin haka ne yana kuma kau da kai saboda ai internet din ma tasu ce.
Gaskiya ne internet din ta iya zama tasu ce. Amma in ka bi tarihin ci gaban da aka dinga samu a wurare daban-daban. Ni abin da nake cewa shine akwai bakaki a tarihin ci gaban kimiyya da fasaha kafin har aka waye gari aka samu wani ya fice ya kirkiri internet. Don haka ba wani abu bane da wani mutum daya ko wata kasa za ta ci ko wani jinsi na al'umma zai ce wai ga wani jinsi da ba su da fahimta ko ba su da basira ko ba su da kwakwalwa da za su yi wasu abubuwa.
To a ƙarshe me zaka ce cewa shugabannin Najeriya da irin wannan kalubale da kasashen duniya shugabannin duniya suke gaya musu magana haka dangas kuma saboda halayyar su ta sace-sacen dukiyar talakawa?
To alhamdulillahi wanda zai ji kaga sai ya ji saboda ka kwashi dukiyar al'ummanka wanda suke bukata domin su samu bunƙasar tattalin arziki da ci gaba. Ka je ka kai wata ƙasa, ƴan ƙasan nan sun yi amfani da wannan dukiya sun bunƙasa tattalin arzikinsu kuma sun jiyo suna gaya maka kai matsayinka ma daidai da na dabba ne. Saboda haka ya kamata kullum ka zama kana ɗaure ne ana yanko maka kara ana duka. Saboda haka mai hankali sai ya yi tunani ya gane duk wannan sace-sacen da dukiyar waɗanda suka kwasa yanzu ina su Mabutu sai su Saiko da wasu ma daga Najeriya da ba na son kiran sunayen mutane. Amma duk dukiyar da aka kwasa aka tafi da ita yanzu mai ta amfana. Wasunsu sun mutu, wasu kafin su mutu ma dukiyar an ta tarwatse sun dawo sun zama abin tausayi. Wanda bai zama abin tausayin ba ya mutu dukiyar ta zama ba za ta amfani iyalin shi ba, ba za ta amfani ƙasar shi ba, ba za ta amfani ƴan uwan shi ba. Saboda haka wanda ke da hankali sai ya tunani in ka samu shugabanci ka tsaya ka yi abin da za ka yi domin gina al'ummarka ko kana raye ko baka raye mutane za su tuna abin da kai. Su sadda wani mai suka bari ko kwandala ba su bari ba a bayan ƙafa. Amma har yau gashi ana tuna su ana musu addu'a ana jin daɗin abin da suka yi. Wanda su sadda wani suka gina da suka tashi suka ƙi bin hanyoyin da su sadda wani suka yi na taimakon al'umma. Amma har yanzu da sun yi motsi sai mutum ya jingina kanshi da sadda wani sannan yake ganin ya zama wani abu.
To muna godiya sosai da fatan wani lokaci za mu sake wayarka.
Ba da ma ka bar Allah ya ba mu sa'a.
Amin amin.
Dada tun da mun karbi yancin mu hannu mu jaran zama ya rage da
sauri. To ana tare ne dai har yanzu da sashin naku na Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu agogon Washington din yana cewa karfe 3 da kusan minti 25. Amma kuma sai mu je ga sakonnin da kuka aika mana.
Hasada da keta ba son ci gaba a cikin arewa, wajen arewa ne da musulmanmu da kristanmu. Na rasa irin wannan abu. Ga misali wani dan Kano ya taba kashe wani dan Bauchi wanda ya je ya koyi aiki in doctor a Bulgaria ya zo kashe shi a Kaduna. Haba ga shi ne Duguri an daga Bauchi state headquarters an kai ne Duguri da gangan Bauchi ba su taba ce komai ba dan wannan dan abun da Buhari ya ba da yan Bauchi shine har yan Yobe da Maiduguri da wani wuri za su ce wai a TV yan Bauchi an ba su menene menene kafin a ba yan Bauchi ba bayar ba mun yi prime minister fa a Nigeria, amma ba a taba kula da mutunci ga wani abu ba. Hasada mu shi zai kashe mu wallahi lai. Hasada da Allah abadi. Kowa ya tsaya a kan rabonsa da abu Allah ya bashi. Kuma PDP, APC ba kamar PDP ba ne, wanda kuke abinda kuka ga dama kuna hallaka mutane, kuna kashe mutane da shauransu. Yanzu mun samu wanda za su dan saurara mana, mu samu dan cigaba ma ƴan kasuwan da shauransu da yake su ƴan bala'i ne, barayi da shauransu marasa mutunci. Masu ilimin ba haka ilimin jakuna, ba su da wani amfani, ga university muna da su da komai, ba su aikin komai banda shi ne.
Daga to karamar hukumar bakwai gaskiya kotun jihar Plateau mun gode maki ki adalci wannan kotu ta tabbatar mana da gwamnanmu barista Simon Bakola Long shi muka zaɓa, shi muka yi kauna, shi muka yi so. Kotu ta tabbatar mana da shi, mun gode Allah ya taimake barista PDP shure-shure ba ta hana mutuwa har yadda kuke ta kai ku kasa. Na gode mai magana Haruna Gani daga karamar hukumar Bokos a jihar Plateau.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Sheikh Kurbaban Radio Matankari a jihar Kebbi Nigeria. Murya Amerika, da farko ina son in jajanta ƴan uwanmu waɗanda suke hare-haren bam ɗin nan na Borno da na Yola ya shafa. Da farko waɗanda suka rasu Allah ya ji ƙarfin rahama. Sannan kuma waɗanda adda rauni Allah shi ba su lafiya. Sannan kuma muna roƙon Allah shi kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankula a ƙasata Najeriya da kewaye da duniya gabaki ɗaya. Na gode, na kuma saurin ku koyaushe Shukuru Baban Rediyo Matankari a jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum, ku huta lafiya.
To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Kafin mu ƙarƙare, bari mu koma ga labaran duniya amma a taƙaice.
Jeji Tinan aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar Afghanistan ta girgiza Kabul babban birnin ƙasar, kuma aka ji numfashinta har a ƙasashen Pakistan da India. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasar sun tabbatar da mutuwar mutane shida, kuma kusan mutane 70 ne suka ji rauni a lardin Nagarta. A lardin Kunduz kuma an tabbatar da mutuwar yara 'yan makaranta 12 a Taktar, yayin da 35 suka ji rauni. Sannan a ƙasar Pakistan aƙalla mutane 40 ne suka mutu, fiye da 300 kuma suka ji rauni, yawancinsu a lardin Khyber da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin sake wato soke 'yanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falastinawan da suke zaune a gabashin birnin Kudus, domin mai da martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falastinawa da jami'an tsaron Isra'ila. Jami'an 'yan sandan Turkiya guda 2 ne suka rasa ransu, 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS 7 ne kuma aka kashe a lokacin da jami'an tsaro suka kai su mame gidajen 'yan ISIS din a kudu maso gabashin kasar Turkiya. Hukumomi sun ci gaba da matsakaimin yunkurin da suke na dakile masu ra'ayin riƙau da cibiyar suke kan iyakar kasar da Siriya.
To an gai sheki da kuma takaitattun labarin, muka zo ga ƙarshen shirin wannan safiya na hantsi. Masu sauraron mu, kafin mu yi sallama da ku, muna fatan za a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka a koyaushe. A madadin Jummai Ali da ta taya na gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai injiniyan mu na yau Jonah Cummins, sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, ya kuma tabbatar mana da rayuwa mai amfani. Mun gode.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.